Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19:31:49 da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu a tashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraronmu assalamu alaikum, barkanku da asuba, da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballa tare da Mahmud Lalo da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin. Yau Laraba 18 ga watan Satumba 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
To Hafiz, jami'an Amurka sun ce ana ci gaba da samun ƙarin hujjojin da ke nuna cewa Iran ce da alhakin har-haren da aka kai akan matatun man ƙasar Saudiya. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya cimma matsaya ta bai ɗaya kan a tsawaita tare da ƙarfafa aikin wanzar da zaman lafiya a Afghanistan. Sakamakon farko da masu huka da ƙuri'a suka bayyana kan ɗan takarar da suka jefa wa ƙuri'a a zaben Isra'ila ya nuna cewa Prime Minister Netanyahu da abokin hamayyarsa sun gaza samun adadin kujerun da za su kafa gwamnatin kansu.
Kanin labaran kenan. A Najeriya, shugaba Muhammadu Buhari ya bada umarnin rushe wani kwamitin shugaban ƙasa na musamman mai kwato dukiyoyi da kadarorin gwamnati da aka sace. To ko me masu fafutukar yaki da cin hanci da rashawa suke cewa?
Waɗanda ake ganin sun lalinci ko kuma sun sa cikin ƙasa, amma idan an kwato ba a san yadda ake tafi da waɗannan kadarori ba, kuma ba a san waɗanda suke karɓa ba, saboda haka akwai wannan matsalar.
Haka kuma za ku ji cewa jiya Talata an kaddamar da wata kotun soji ta musamman a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja don sauraron shari'a wata badakalar wasu miliyoyin nerori da ake zargin wani babban soja da aikatawa. To ko me masana shari'a a Najeriya suke cewa?
Wanda dan Najeriya komin matsayin shi, komin karfi ko kuma inda yake yana takama ko gadara da shi, ba isa a taka shi ko a taba shi ba, doka tana da iko ce wannan.
To za ku ji ƙarin bayani. Sannan kuma Madina Dauda za ta shigo da shirin demokuraɗiyya a yau, kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum. Jami'an Amurka sun ce ana ci gaba da samun ƙarin hujjojin da ke nuna cewa Iran ce da alhakin har-haren da aka kai a kan matatun man ƙasar Saudiya. Da farko, 'yan tawayen Houthi na ƙasar Yemen da ke samun goyon bayan ƙasar ta Iran sun dauki alhakin kai har-haren a ranar Asabar, waɗanda suka kassara kusan rabin ayyukan tace man fetur ɗin ƙasar. Sai dai jami'an Amurka sun ce hujjojin da aka tattara sun nuna cewa ba 'yan tawayen na Houthi ne suka kai harin ba. A jiya Talata, wani jami'in tsaron Amurka ya faɗa wa muryar Amurka cewa bayanan da suka tattara sun nuna cewa Iran ce ta kai, wato ta kitsa wannan hari. Martin Griffiths shine wakilin sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman kan rikicin Yemen.
This extremely serious incident makes the chances of a regional conflict.
Yace wannan babban al'amari ne da zai iya janyo rikici a daukacin yankin, sama da yadda zai iya samar da hanyoyin sasantawa. Iran dai ta musanta cewa tana da hannu a wannan hari. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya cimma matsaya ta bai ɗaya kan a tsagaita, wato kan a tsawaita, tare da ƙarfafa aikin wanzar da zaman lafiya a Afghanistan, matakin da ya kaucewa barazanar da China ta yi, wato na hawa kan kujerar naki. A ranar Litinin ya kamata kwamitin ya kaɗa ƙuri'a kan wannan batu kwana guda kafin wa'adin aikin majalisar ya kawo ƙarshe a ƙasar. Sai dai China ta yi barazanar hawa kujerar naki kan ƙudurin na sabunta ayyukan majalisar a ƙasar ta Afghanistan, saboda bai hada hadda wani shirin ayyuka da ta kirkiro ba na samar da ababen more rayuwa, kamar na samar da hanyoyin ƙasa da wato ƙasa da na ruwa, waɗanda za su hada China da nahiyoyin Asia, Turai da Afirka. Sakamakon farko da masu kada ƙuri'a suka bayyana kan ɗan takarar da suka jefa wa ƙuri'a a zaben Isra'ila ya nuna cewa ƙarshenta Prime Minister Benjamin Netanyahu da babban abokin hamayyarsa Benny Gantz su za su kafa gwamnatin haɗaka. Kodayake duka 'yan takarar biyu na da ƙwarin gwiwar sakamakon ka iya canzawa, yayin da ake ci gaba da ƙidaya ƙuri'un har ya zuwa wayewar garin yau Laraba. Da dai misalin karfe 10 daren jiya Talata aka bayyana sakamakon farkon jim kadan bayan da aka rufe rumfunan zaben. Binciken sanin wanda masu kada kuri'a suka zaba wanda aka yi har sau uku duk ya nuna cewa Netanyahu ya gaza samun kujeru 61 daga cikin kujeru 120 da ke majalisar dokokin kasar da ake kira Knesset. Yossi Klein Halevi jami'i ne a cibiyar bincike ta ilmantarwa ta Hartman Institute.
Behind the personal referendum, there is a deeper referendum that this election.
Yace baya ga ra'ayoyin da mutane suka nuna a wannan zabe akwai wani muhimmin ra'ayi da yafi jan hankali, wato a karan farko mun bayyana ra'ayinmu kan tsarin mulkin demokradiyya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gaggan kungiyoyin da ke fafutukar kare haƙƙin bil'adama na duniya sun yi kira da babban wato ga babban sakatare na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da ya fito fili Allah wadai da yadda hukumomin China ke ci gaba da tsare sama da miliyoyin musulmai 'yan ƙabilar Uyghur. Wata wasikar haɗin gwiwa da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na Human Rights Watch da Amnesty International tare da wasu takwarorin aikin su suka rattaba hannu a kai. Ta yi kira ga Guterres da ya nemi a rufe dukkanin cibiyoyin da ake tsare da mutane a lardin Xinjiang. A cewar kungiyoyin, idan sakatare Guterres ya fito bayanar jama'a ya yi tar da wannan lamari, haka muhimmin mataki ne da zai shata hanyar kawo ƙarshen wannan cin zarafin bil'adama da ba taɓa ganin irinsa a wannan zamani ba. 'Yan sandan Burtaniya sun kama mutum na biyu da ke da hannu a satar mazaunin shaddad da aka kera da gwal. Wanda yana ɗaya daga cikin ababen tarihi da ake bajewa a inda aka haifi tsohon Prime Minister ƙasar Winston Churchill. Wani mai zane ɗan ƙasar Italiya da ake kira Maurizio ne ya ƙera mazaunin shaddan na gwal mai nauyin karat 18 wanda ake wa laƙabi da Amerika. 'Yan sandan sun ce an kama wani mutum mai shekaru 36 aka kuma sake shi, wato har sai bayan an kammala bincike.
I can't believe they managed to get into the palace as well. Like, I thought security here would be tight locked. So, yeah.
Wannan wata mata ce da ta ziyarci wurin take cewa na kasa fahimtar yadda barayin suka shiga fadar. Ina an ce an tsaurara matakan tsaro a wurin kuma gashi abin ba karami bane. 'Yan sandan na Burtaniya har ila yau sun kama wani dattijo mai shekaru 66 wanda shi ma ake zargin yana da hannu a satar mazaunin shaddar na gwal, amma shi ma an sake shi bayan da aka yi bada belin shi. Kwararru sun yi gargaɗin cewa ƙasashen da tattalin arzikinsu ke kan bunƙasa za su iya fuskantar koma baya idan har Burtaniya ta fice daga tarayyar Turai ba tare da cimma wata matsaya ba. A cewar kwararrun, matakin ba wai Burtaniya kaɗai zai shafa ba, har da wasu ɗaruruwan ƙasashe da ƙasar ke hulɗar kasuwanci da su ƙarƙashin inuwar ƙungiyar ta tarayyar Turai. Hukumomin London dai sun cimma matsaya ta fuskar kasuwanci da wasu ƙasashe. Ciki har da waɗanda suke yankin tsakiyar Amurka da Switzerland da Koriya ta Kudu da sauransu. Amma hakan ya bar wasu ɗaruruwan ƙasashe marasa ƙarfi a hannun ƙasashe irin su Japan da Canada, waɗanda sai dai su yi amfani da sharuɗan kasuwancin cibiyar wato ta duniya idan har Burtaniya ta fice daga tarayyar Turai ba tare da wata ƙwaƙwarar yarjejeniya ba.
Zuwa gaida Mahmud Lalo da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To sai fagen rahotanninmu. A Najeriya, shugaba Muhammadu Buhari ya bada umarnin rushe wani kwamitin shugaban ƙasa na musamman mai kwato dukiyoyi da kadarorin gwamnati da aka sace. Shugaba Buhari ya rushe wannan kwamiti da Mr. Okoye Obono-Obla ke jagoranta biyo bayan zarge-zargen cin hanci da rashawa da ake masa. Ga rahoton da wakilinmu Umar Faruk Musa ya aiko mana daga Abuja.
A kokarin da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari take na tabbatar da an ɗora alƙibla ta yaƙi da cin hanci da rashawa ya zama kan daidai ba tare da yawan samun badakala da ake zargin shugabannin kwamitoci da ke yaƙi da matsalar ta cin hanci da rashawa ya ci gaba da yin katutu a gwamnatin ba. Shugaba Muhammadu Buhari ya ba da umarnin rushe kwamitin nan na bincike cin hanci da rashawa da kwato dukiyoyi ko kadarorin gwamnatin Najeriya da ke ƙarƙashin jagorancin Mr. Okoye Obono-Obla, wanda shugaba Muhammadu Buhari ya ce nan take ministan shari'a kuma babban lauya na gwamnatin kasar ya karbi ayyukan wannan kwamiti ya rusa su kuma ya tabbatar da an kammala duk wasu bincike da aka fara ba tare da wani bata lokaci ba. kamar da sanarwar da Mr. Fene Adesina mai ba shugaba Muhammadu Buhari shawara akan yada labarai ta bayyana, shugaban ya bukaci a gaggauta kawo mai cikakken rahoto akan kwamitin binciken da ya nada domin a gano ko a binciko badakalar da ake zargin Mr. Okoye Obuna Obula da aikatawa a lokacin da yake rike da wannan mukamin, wanda aka zargi cewa ko dai ya rudu da cike kan dukiyoyin jama'a ko kaddadorin su ko kuma hada baki da waɗanda ke da kaddarorin domin ayi badakala ta da gwamnati ba za ta ci morewa wannan ayyuka da wannan kwamiti nashi aka ce yayi ba. To da yake kungiyar ta Transparency International mai fafutukar yaki da cin hanci da rashawa ta kasa da kasa ta dade tana matsa lamba ga shugaba Muhammadu Buhari ya dauki mataki akan badakalar da ake zargin shugabannin fannonin yaki da cin hanci da rashawa na kasar ke aikatawa. Na tuntubi shugaban wannan kungiyar wato Malam Awwal Musa Rafsanjani domin in ji martanin da za su maida akan wannan matsayi da shugaba Muhammadu Buhari ya dauka a yanzu.
Saboda wannan kwamiti da dama ɗin nan da suna ga cewa akwai abin da yake faruwa wanda ƴan kasa ba su sani ba kuma ba a gaya musu abin da yake faruwa, kamar wajen misali kwato kadarorin waɗanda ake ganin sun lalinci ko kuma sun sa cikin kasa, amma idan an kwato ba a san yadda ake tafi da waɗannan kadarori ba kuma ba a san waɗanda suke karɓa ba, saboda haka akwai wannan matsalar. Ta biyu kuma shine akwai jami'u kala-kala kamar USPC, ICTC da police da sauran hukumomi suna da irin waɗannan aikace-aikace na kwato kadarorin jama'a, amma babu wani bayani da 'yan ƙasa ake ba su akan yadda ake kwato kadarorin 'yan ƙasa, musamman ga waɗanda ake ganin cewa sun ci amanar ƙasa. Sa'annan ga babban zargi da ake yi na kan cewa wasu kadarorin idan an kwato wato ana kamar da sace su, shi da kansa shugaban wannan hukuma ana zargin cewa akwai cin hanci da rashawa a cikin al'amuransu da kuma sataken boge a gare shi. Saboda haka duk waɗannan ya sa 'yan Najeriya sun fitar da wani kauna ko kuma imani ga cewa wannan hukuma tana da wani muhimmanci a Najeriya.
Awwal Musa Rafsanjani kenan, shugaban kungiyar Transparency International mai yaƙi da cin hanci da rashawa na ƙasa da ƙasa a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar Faruk Musa. To har yanzu dai muna Najeriya, inda a jiya ne rundunar sojan kasar ta kaddamar da wata kotun soja ta musamman a Abuja, babban birnin tarayyar kasar, wacce za ta saurari shari'ar da za a yi wa tsohon babban kwamandan runduna ta takwas ta sojan Najeriya da ke jihar Sokoto, Major General Hakim Otiki, da ake tuhuma da wata badakalar miliyoyin nerori da aka ɗauko su daga Sokoto zuwa Abuja. Daga Abuja ga rahoton da wakilin Hassan Maina Kaina ya aiko mana.
Pursuant to the powers conferred on me by section 131 subsection 2D of the Armed Forces Act.
Alƙalin kotun soji ta musamman kenan, Lieutenant General Lamidi Adeosun, ke jawabi yayin kaddamar da kotun, wacce za ta saurari shari'ar da za a yi wa tsohon babban kwamandan runduna ta takwas ta sojan Najeriya da ke Sokoto, wato Major General Hakim Otiki, da ake tuhuma dangane da wata badakalar miliyoyin nerori da aka ɗauko su daga Sokoton zuwa nan Abuja, da kuma wasu ƙananan sojan da aka aike su da kuɗin su kai batan dabo a birnin Kaduna. Lieutenant General Adeosun, wanda har ila yau shi ne babban hafsa mai kula da manufofi da tsare-tsare a hedikwatar sojan Najeriya, ya ce kotun ta sami ikonta ne bisa sashi na 131, karamin sashi na 101 na dokokin gidan soja da ke cikin kundin tsarin mulkin Najeriya, inda ya ba da tabbacin cewar kotun za ta yi gaskiya da adalci yayin wannan shari'a. Tun lokacin da wannan batu ya fito fili a baya, 'yan Najeriya da dama ne suka sa ido domin su ga irin matakan da mahukuntan sojan Najeriya za su ɗauka. Barista Yakubu Salebawa wani lauyan tsarin mulki ne.
Haji Hassan, a matsayinmu na lauyoyi masu kare haƙƙin bil'adama da kuma bin kundin tsarin mulkin Najeriya, wannan haɓɓasa da kuma ƙuduri da shi General Burta ya ɗauka, mun na'am da shi, muna murna, muna farin ciki. Kuma abin da za mu duba a kodayaushe shi ne idan aka ɗauki wannan mataki yana ƙara wa Najeriya ƙasarmu kima da martaba a ƙasashen duniya, domin wannan yana nuna cewa lallai ƙasarmu tana kan tafarkin demokradiyya, kuma lallai ƙasa ce wadda a kodayaushe tana so ta ga cewa tana kan tafarkin bin doka da oda. Kuma yana ƙara nuna cewa duk wani ɗan Najeriya ko mun matsayin shi ko mun karfi ko kuma inda yake yana takama ko gadara da shi bai isa a taka shi ko a taba shi ba doka tana da iko ce wannan ko muna sa ido a tabbatar da an yi gaskiya da adalci
kazalika barista mai nasara Ibrahim Faskari ya ce wannan mataki na hedkwatar sojan Najeriya ya dace da kundin tsarin mulkin kasar
dan wani yayi wani laifi wanda ya shafi rashin gaskiya ko kuma tauye mudu a amana da kasa ta dora a matsayin shi na dakare wanda yake da haƙƙi ne ya tabbatar da kare kasa to anan wurin wannan dokoki na sojoji shi suke shugowa a rundunar sojoji karkashin shugabancin General Kurburatai ta samu dama ko kuma ta gomashi ta yanda yake har suka kafa wannan kotu tare da amincewar shi wannan abu ne wanda yake yayi daidai wannan abu ne na ayaba wannan abu ne kuma na kowa ya bada haɗin kai da godiya akan wannan zumma da aka
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah babu ni sai Allah ala ka kai maji soja ko gidan su so da dali ko abakin
da so madalla gaida Hassan Maina Kaina da wannan rahoton yanzu kuma kafin mu je ga shirinmu na demokradiya a yau ga wannan
yanzu abin da yasa ana samun damuwa ba a ba ardodi mutunci ba amma randa gwamnati ta gane ardo shine uban kungiya ta ba ardodin kasan nan mutunci to lokacin ne kasan za ta gyaru babu district da ba ardo sai ya kamata a kira su ai wannan zaman da su zamu kawo muku kiwon zamani ya za ku ku control kauyukanku da kuma mutanen ku fulanin ku na kauye su daina tashi su rungume wannan
Shugaban kungiyar matasan Fulani kenan ta John Ejem a Najeriya sai a biyo mu a cikin shirinmu na hanti domin jin cikakken rahoton. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogon mu a nan Washington na cewa karfe 1 na dare da minti 17. Ga Madina Dauda da shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau Jama'a barkanmu da saduwa a wannan shirin Ni ce Madina Dauda Daga ƙarshen wannan wata ta Satumba da muke ciki ne gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce za ta soma zara kuɗin ta da ta ba wasu gwamnonin jihohi bashi tun daga shekara 2016 waɗannan kuɗi sun kai naira biliyan 614 kuma su ne kuɗin bailout da aka baiwa jihohi 35 banda jihar Lagos Sai dai ministan kuɗi da tattalin arziki Zainab Shamsuna Ahmed ta ce gwamnati ta tsara yadda za a biya waɗannan kuɗi ta yadda kason da jihohi za su samu ba zai yi ƙasa sosai ba za mu kalli wannan yunkuri a siyasance tare da baƙonmu na yau masanin kimiyyar siyasa ta ƙasa da ƙasa da kuma diplomasiya Farfesa Usman Muhammad na Jami'ar Bayes da ke nan Abuja.
To a siyasance me wannan yake nufi?
Wannan tallafi da aka bayar wai shi bailout a turanci shine wato a lokacin manufan basu wannan kuɗi menene manufa? Manufa shine abu uku ne. Na ɗaya su tallafa saboda mutane na wahala a lokacin wasu jihohin ba su iya biyan albashi, pension wasu ba su iya biya. Sannan kuma radadin zafin tattalin arziki da ya duka ayi kokari a taimaka. Wa'annan manufa guda uku shi yasa kuma da koke-koken al'umma a Najeriya ba a ce an ba su kyauta ba ana neman ne a kokari a ceto su daga cikin haula'i da wa'annan jihohi suka shiga to ko da yarjejeniya ko babu gwamnatin tarayya ta ba su kudin ne waya Allah ga tunanina ga yarjejeniyan cewa an suka farfado za su iya dawo da wannan kudi
to irin wannan yarjejeniya rubuta shi ake yi ko dai kawai inda gwamnati ta fada da baki shikenan
to a lokacin shi shugaban kasa Muhammadu Buhari ya duba irin yanayin yanda talaka ya fada ne kuma sannan kin san zabe na zuwa
a lokacin
saboda haka waya Allah an yi da kyakkyawan niyya waya Allah an yi ne kawai domin bigi bagiro kawai a nemi abada domin talaka dai ya ji sauki kada ya ga cewa matsi irin na tattalin arziki gwamnatin tarayya ba ta yi mai komai ba to yanzu sai suka juya suka ce a dawo musu da kudin su alalitar su, wanda wasu sun yi kokari sun fi karfin albashin rabi da rabi. Amma magana daya shine me yasa gwamnati ba za ta kafa wani irin panel ba, masana wanda za su
committee
mai karfi ta bincika jiha bayan jiha, gwamna bayan gwamna, me suka yi da kudin nan, wayannan kudade an amfani da su yanda aka ba su instruction, wato yanda aka umarce su cewa ga abin da za su yi da kudin nan. Domin babu shakka shugaban kasa ya koka daga baya cewa bai ga an biya kudaden nan ba,
wasu na kukan ba albashi, wasu na kukan ba pansho,
har ya fito ya ce ai ya ba da kudi a ba su albashi, me aka yi da kudin? Akai ta muhawara a jaridu, akai ta maganganu cewa babu shakka akasarin gwamnonin nan suka zo suka lamishe kudi, wasu suka yi campaign da su, wasu suka sace kudin nan, wasu suka zalunci al'umman Najeriya. Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kamata ya fito da kakkausan murya a bi didda dai za a yanke wannan kudi ne daga lalitan gwamnatin jihar, amma ai talaka kuma zai ji ba gwamna ba, dan shi gwamna ko kudi na tsaro da ake ba su wanda akasari ba su cika son su ga karshen tsaron nan ba, saboda kudi na tsaro na security vote kowane wata ana ba gwamna nawa ne, ai sun san nawa ake ba su. To saboda haka a kafa committee mai karfi, a je a duba gwamna bayan gwamna, jiha bayan jiha, me suka yi da kudin, duk za a cire ba a jikin su zai koma ba a jikin talaka zai koma. Idan aka ga sun karkatar da kudin ne ta ba wani hanya ba, a sa EFCC su bincike su, sannan kuma su tona musu asiri, sannan kuma a wallafa su akasarin su me suka yi da kudin.
To me zaka ce a game da wasu jihohi yanzu da gwamnonin su ba su nan, wasu sun kammala wa'adin su sun tafi, sababbi ne suka karba,
sai su dauko record din me suka yi da kudin wa'incan gwamnonin da suka sauka, a kakka masu a taso kudin da suka sata a dawo ma gwamnati lalitatta. Domin wancan wanda ya sauka da wannan wanda yake kai, idan shine yayi aimai, idan wancan ne ya sauka a kira shi a bincike shi, sannan a ga ina ne ya kai kudin, me yasa ta me yayi da kudin, sannan ya dawo musu da kudin su. In ya dawo da wannan kudin, talaka waya Allah zai fi jin dadi da sa'ida.
To kana ganin yanzu yanke kudin daga tushe kafin a ba su kudaden su mataki ne mai kyau?
Eh, to na dai sun san ba su yadda da gwamnonin nan ba, saboda ita gwamnatin tarayya inda ta yadda da dukkan gwamnonin ta na jam'iyyar APC ba za ta ma dora wannan dokan na yanke kudin daga tushe ba, saboda haka sun san azalumai ne, sun san kuma akasarin su in kudin ya shiga cikin aljihun su ba za su mayar da kudin nan ba, wannan shine magana. To saboda haka gwamnati ni ta yi man daidai ta yanke daga tushe kafin a ba su kudin.
To amma yankewa daga tushen nan, ai radadin zai koma kan talaka ne,
tunda radadin zai koma talaka ne, an jeki an bada umarni bayan da suka iya za a yanke daga tushe, maganan ba ta tsaya nan ba, za kuma su zauna su roka, wai Allah wasu gwamnatin jihohin ba su da kudi, in aka yanke za su shiga haulayi. Amma kuma in kika dubo su jihohi ba za ki ce babu kudi ba, waye zai duba Kaduna misali a ce kudin shiga kawai a wata shida za a samu biliyan 17 a wata shida, haka gwamnati ya fito ya fada, haka kuma suka wallafa cikin wata shida, bashe kuma in wata shidan ta zo sai kiman lissafin 17 da 17, wannan kawai haraji ne
34 kenan.
To haraji kenan na cikin gida kawai biliyan 34 a ce shekara, kuma har yanzu sai dai plan, sai dai plan. Amma ba maganan ba kenan me aka yi da kudin, wai Allah ma Kaduna sa nuna wasu abubuwa da suka yi, amma wasu jihohin babu kurmus, komai ya riga ya bushe, ba wani abu a wurin, duka sun sace kudin ko sun kamfe ko sun gudu, sannan kuma ba su so a yi wannan magana. An cuci talaka pension, an cuci talaka albashi, radadin zafin rashin yanda zai yi yau da abin da zai ci ya kwana ya tashi yake tunani, ba kya ma maganan kiwon lafiyarsa, ba kya maganan makarantar yaransa, ba kya maganan wayyo Allah ina zai sa kanshi in ya ci na safi bai san na rana da yamma da yanda zai zo mashi ba. Saboda haka wannan ba gwamnati bane wanda za mu shiru, ya isa shirun mu, ya isa za mu fito mu yi magana, za kuma mu bara wasu abubuwan da muke da su a ace, za mu yi bayani nan da shekara biyu kafin gwamnonin nan su sauka, za mu fito da wasu abubuwa mu yi magana sosai akan zalunci da akasarin gwamnonin nan suka yi wa talaka da Najeriya.
To idan ka yaba da wannan yunkuri na gwamnati da wannan kudiri da gwamnati ta kawo yanzu na cewa za ta ɗebo wayannan kudade daga tushe. Me yasa kake ganin wasu ke zagin wannan gwamnati cewa ba ta da wasu kudurori da suke taban rayuwar gwamnati?
To wai Allah, gwamnatin ta zo ne bakatattan haka ta zo mata matalaka. Shi kuma talaka dama ya yadda cewa mai gaskiya zai mai gaskiya. To amma mukarraban mai gaskiyan ma fa sai suka zama azzalimai macuta, mugayen mutane wanda ba sa son ci gaban talakan. Kuma duk wanda ya fito wannan magana sai a ganshi wani iri ko a zage shi akasarin su, sai sun sauka a sinin su zai toru. Amma kafin su sauka na ga miki muna da kungiya da zamu register, zamu fito duka sai mun bayyana muna da kuma bayanai na akasarin cuta da wayannan gwamnonin suka yi ma Najeriya karkashin, kuma sun boye sun yi basaje da wani wai mai gaskiya. Su sun je sun ta tabkata asa a kasa, ba za mu bar su ba. Sai mun yi magana, sai mun fito da kungiyar mu, sai kuma mun nuna cewa sun zalunci Najeriya.
Kenan ba ku yadda da hukumomi irin su EFCC da ICPC irin binciken da suke ba kenan?
A mun yadda, amma kuma akasari sukan zama karnukan farauta. An suka ga wani dan kuntuku ko wani a gindin Buhari ya makale yana da dan karfi a jiha ko wani wuri ko yana da fadaji ko zai fito ya same ku yan jarida ya babatu na iska da wofi, sai kiga sun kasa taba shi ko kuma su je in an fara tabawa a aje ko akasarin ministocin nan ba ki ji abubuwan da aka fada a kansu ba. To saboda haka idan har talaka ya waye a siyasance, idan har talaka zai tashi ya ce naki, gwamnatin nan na fata shi ce yana ikirarin tasu ce dan ya zabi wanda yake so kuma an bashi. To ame talaka me talaka ya samu a wannan gwamnatin, sai ya fito ya fada. Idan kuma rijiya ta bada ruwa ne guga ya hana, sai ya fito ya fada cewa to guga fita hana.
To in kun yadda da hukumomi irin su EFCC da ICPC, me yasa ba za ku hada hannu da su ba a matsayin ku na sanannu ƴan kasa waɗanda ke da kyakkyawan nufi ku yaƙi waɗannan mutanen?
A dokan EFCC sun ce in kai zargi ka fito da bayananka ƙarara ka ba su ko ICPC, sannan ka bayyana kanka ko kai waye da adireshin ka. Idan wannan ya kirari ba gaskiya bane kanka za ta koma. Idan gaskiya ne za su bukadin wannan, muna shiri za mu yi wannan, ai doka ne, kuma muna da kariya idan muka fito muka yi. Kuma mu sanannu ne an san mu batun yau ba, kuma an san irin sana'a mu, ka san mutun ka san sinikin sa, saboda haka an sani kuma za mu fito kuma za mu fada. Amma muna jiran lokaci ne, muna nan muna tattare da bayanan kuma sai ya girgiza ƴan Najeriya, kuma za mu yi nan da shekara biyu ai ta kare an ga musu kuwa sai zamiya.
Ba zargi ba kuma ba bita da kulli za ku yi ba?
A to ai in kika ji makaho ya ce ai wasan jifa Madina ya taka dutse.
Anan shirin namu na yau ya kawo jiki a madadin bakonmu masanin kimiyyar siyasa ta kasa da kasa da diplomasiya Professor Usman Muhammad na Jami'ar Bayes dake nan Abuja. Ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar nake cewa mu huta lafiya.
Madalla a gaida Madina Dauda da shirin demokradiya a yau. Kafin mu kammala shirin ga Muhammad ya dawo da labarai, amma wannan karan a takaice.
Jami'an Amurka sun ce ana ci gaba da samun ƙarin hujjojin da ke nuna cewa Iran ce da alhakin hare-haren da aka kai kan matatun ƙasar Saudiya. Da farko, ƴan tawayen Houthi na ƙasar Yemen da ke samun goyon bayan ƙasar ta Iran sun ɗauki alhakin kai hare-haren na ranar Asabar waɗanda suka kassara kusan rabin ayyukan tace man ƙasar. Sai dai jami'an Amurka sun ce hujjojin da aka tattara suna nuna cewa ba ƴan tawayen na Houthi ne suka kai harin ba. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya cimma matsaya ta bai ɗaya kan a tsawaita tare da ƙarfafa aikin wanzar da zaman lafiya a Afghanistan, matakin da ya kaucewa barazanar China ta hawa kujerar naƙi. A ranar Litinin ya kamata kwamitin ya kada ƙuri'a kan wannan batu kwana guda kafin wa'adin aikin majalisar ya kawo ƙarshe a ƙasar. Sai dai China ta yi barazanar hawa kujerar naƙi kan ƙudurin na sabunta ayyukan majalisar a ƙasar ta Afghanistan, saboda bai hada da wani shirin ayyukan da ta kirkiro ba na samar da ababen more rayuwa kamar na samar da hanyoyin ƙasa da na ruwa waɗanda za su hada China da nahiyoyin Asia, Turai da Afirka. Sakamakon farko da masu kada ƙuri'a suka bayyana kan ɗan takarar da suka jefa wa ƙuri'a a zaben Isra'ila ya nuna cewa ƙarshenta Prime Minister Benjamin Netanyahu da babban abokin hamayyarsa Benny Gantz su kafa gwamnatin haɗaka. Kodayake duk ƴan takarar biyu na da ƙwarin gwiwar sakamakon ka iya canzawa yayin da ake ci gaba da ƙidaya ƙuri'ar har ya zuwa wayewar garin yau Laraba. Kagan kungiyoyin da ke fafutukar kare haƙƙin bil'adama na duniya sun yi kira da ga babban sakatare na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres da ya fito fili Allah wadai da yadda hukumomin China ke ci gaba da tsare sama da miliyoyin musulmai 'yan ƙabilar Uyghur.
To masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryenmu na safiyar yau, amma kada ku nisa nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da kuma CD da ya taimaka wajen haɗa shirin kuma ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yau John Ellison, ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan birnin Washington DC ke cewa sai mun haɗu a shirinmu na hantsi. Huta lafiya. They were a